الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Koriyata tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ni'imarsa da ganin damarsa ya sake ba mu daman halarcewa wannan waje mai tarin albarka a wannan rana ta 10 ta 13 ga watan Ramadana 14 ga watan Ramadana wata mai alfarma shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Tsira da amincin Allah su kare tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbai da mu'minai waɗanda suka bi tabarkinsa har zuwa ranar tashin alƙiyama. Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikin su. Bayan haka bismillahi lillahi ta'ala za mu ci gaba da tafsirin ayoyin Al-Qur'ani mai girma har ila yau cikin suratu Yunus. A yau za mu tashi daga kan aya ta 62. A'udhu
billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا يتجهون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم العذاب الشديد بما كانوا
يكفرون. الله تبارك وتعالى ينأتي وقال إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. للي أولياء الله ولي الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. باب الظهور أدريسو كمريدا فازا في بجن شكيبا الذين آمنوا وكانوا يتقون وأن ذكر الإيمان kuma sun kasance suna yin takawa. Wannan aminci ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya baiwa mutane da ya kira su da suna awliya'ullah, masoyarsa. Kuma ya ambaci irin ayyukan da suke yi har ya sa suka zama masoyarta da kuma sakamakon da za su samu sanadiyar ayyukan da suka yi kyawawa waɗanda suka kusanto da su zuwa ga Allah har suka zanto suna amsa sunan awliya waliyan Allah. Yake la khawfun alayk, babu tsoro a kansu. Aka ce tsoron me? Tsoron abin da za su je su fuskanta. Yanzu yadda muke zaune nan, muna wajen nan ne domin babu wanda aka taɓa kai shi kaba ya dawo. Duk lokacin da mutum ya daina numfashi aka yi janazarsa, aka kai shi aka binne shi, shikenan qamat qiyamatu man mata faqad qamat qiyamatu. Duk mutumin da ya mutu to ita alqiyamarsa ta tsaya kenan. Abubuwan da mutum yake fuskanta bayan mutuwa abubuwa ne masu ban tsoro. Wani tafiya ne mai tsayi wadda a yanzu haka akwai waɗanda suka yi ɗaruruwan dubban shekaru suna yin wannan tafiya. Hakan nan za a yi na tafiya, mu ma za mu je mu haɗu da wannan tawagar a ci gaba da tafiyar da mu. Mu kuma lokacin da muka haɗe da su, su sun yi ɗaruruwan dubbai suna tafiyar har yau ba kai ba. Suna jiran a tashi kiyama a yi hisabi. Wadda ya aikata kyawawan ayyuka an buɗe, Allah ya ba da umarnin a buɗe mai ya hango masaukinsa cikin aljanna yana nan kullum cewa yake rabbi aqimis sa'a, rabbi aqimis sa'a, ya Ubangiji ka kawo ƙarshen lokaci a tashi kiyama. Shi yana son a tashi kiyama domin ya san menene, ya san inda zai sauka, ya san waje ne mai kyau. Akwai waɗanda aka bude masu mazaunan cikin wuta. Hadisi cewa yayi duk mutumin da ya kyauta da ayyukansa za a nuna mai, za ce kaga kaga wancan wajen cikin wuta da ba da ayyukanka ba su kyautatu ba, da inda aka kai ka kenan. Amma tun da ayyukanka sun kyautatu, kafin da Allah ya yi umarnin a kai ka cikin aljanna. To tun daga lokacin da ya ga inda zai sauka cikin aljanna, yake roƙon Allah shi a yi tashin kiyamar nan a kan kyautata tafiya da shi. Iskan da yake shaƙa daga can ne zai shan wahala, bai jin zafi, ruwan sama da ake yi da ke gangarawa cikin kaburbura zai cutar da shi. Yana wata rayuwa na barza mai daɗi. Hakan nan ma shi wancan ɗayan za a nuna mai cikin aljanna a ce mai kaga da ka bi Allah ne da wancan wajen shi ne masaukin ka. Amma tun da ka bi kaji bin Allah kaga inda za ka sauka. To tun daga lokacin ake buɗe mai ya dinka shan wato raɗaɗin wutan jahannama sun yana cikin kabari. Shi kuma yana nan yana cewa rabbi la tuqini sa, ya Ubangiji kada ta ci kiyama nan. Domin ya san idan ka ta ci kiyama ina za shi za kai shi mazaukinsa cikin wutan jahannama. Allah ya kare waliyan Allah, su Allah ya aminta da su ba su jin tsoro. La khawfun alayhi, ay fi ma yastaqbilunahu mimma amama, cikin abin da suke fuskanta a gaban su, cikin wannan tafiyar da za su shiga, za su je su shiga tawagar mutanen da suke cikin zaman jiran tashin kiyama. Mu yanzu muna zaman jiran mutuwa. Su bayan sun tattara mutuwa suna zaman jiran tashin alkiyama da lissafi. Waliyan Allah suwa ne auliya Allah, suwa ne menene criteria din zaman waliyin Allah? Allah tabaraka wa ta'ala yace alladhina amanu wa kanu yattaqu. Abu na farko ka zama mai imani, abu na biyu ka zama mai takawa. Menene takawa? Shine tsoron Allah sirri wal alam, ka ji tsoron Allah a sarari da kore. Ka kiyaye haƙƙin Allah, ka kiyaye haƙƙin mutane. Shi yasa wasu lokutan za ka ga mutum ya kyautata sallah, yana azumi, ya yi aikin haji, wala Allah maaboki sadaka ne yana bayar da sadaka, wala Allah yana tsayuwan dare. Za ka duk wannan abubuwan alaƙar ka ne na tsakaninka da Allah. Idan kai azumi, ɗanka, mahaifinka, mahaifiyarka, maƙwabcinka, amininka, abokin aikinka, ba zai kasance yana da rabo cikin wannan azumin da kai ba. Idan kai nafilan nan za ka kai ta a kanka, wannan abubuwa ne na tsakaninka da Allah. Alaƙar ka na tsakaninka da Allah na iya kyautatuwa, amma kuma ka samu matsala ta ɓangaren alaƙar ka da mutane, ko kuwa ma alaƙar ka da dabbobi da zanto shi zai hana ka shiga aljanna. Wannan yana faruwa. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cikin hadisi, kare da wata mata da aka faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa taqumul layl wa tasumun nahar, tana tsayuwar dare kuma tana azumin nafila, walakinnaha tukzi jiranaha, amma kuma wannan matan tana cutar da makwabtanta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hiya binna, yace tana cikin wuta, duk da cewa ba ma'abociyar sallan dare ce, ma'abociyar azumin nafila ce, amma domin ba ta da halaye masu kyau, ka kiyaye haƙƙin Allah, ka kiyaye haƙƙin bayin Allah, ka zanto cikin al'amuranka da baki ɗaya kana neman yardar Allah, wannan ita ce wilaya. Babu wani waliyi da yake wannan. Musamman da ya kiyaye farillai, ba ka cewa kai waliyi ne, amma kuma farilla kana wasa da farilla. Sai za ka iya zama waliyi, amma waliyin ba na Allah ba, waliyin shaitan. Sai akwai auliyar shaitan. Yasa Ta'lifi Ibn Taymiyyah ya yi kacokar a kan bambancewa tsakanin waliyan Allah da kuma waliyan shaitan. Mutum zai iya zama waliyi, amma kuma ba na Allah ba ne, waliyan shaitan. Amma ka ga waliyan Allah, criteria ɗin ba sai ya zama mahaifin Al-Qur'ani ba, ba sai ya zama hafizin sahihai ne da sauran kutub na hadisi ba, ba sai ya zama babban malami ba. Allah tabaraka wa ta'ala cikin hadisin kursi yake ma taqarraba ilayya abdi shay'in ahabba ilayya mimma aftartuhu alayhi, yake bawana ba zai taɓa samun kusanci zuwa gare ni ba da wani abu wanda ya fi soyuwa a gare ni fiye da abin da na farlanta. In kana neman yardar Allah, matakin farko ka kiyaye ne farilla. Ana kiran sallah kamar duk wani abin da kake yi, ka je ka amsa kiran Allah. Duk kuma abin da Allah ya wajabta a kanka, ka kiyaye shi. Yace wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Matakin farko shi ne sai ka kiyaye farilla. Yace bawa ba zai fushi ba, yana neman kusanci zuwa gare ni da nafil biri hatta uhibba. Hatta ya kai darajar da Allah yana son wannan bawa. Fa'ida ahbabtu, yace idan na so bawa, kuntu sam'ahu alladhi yanzuru biha wa basarahu alladhi yubsiru biha wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adani la u'idannahu. Yake bawana ba zai fushi, yana neman kusanci zuwa gare ni ba, da nafil fili, kaga kafin a zo matakin nafil fili sai an tsallake mene ne, sai an tsallake farilla. Shi yasa maluma a cikin watan Ramadana za ka ga suna yin gargadi, suna jan hankali zuwa ga yadda za ka ga waɗansu wadanda suke misplaced din priority. Zaka ga mutum yana da dajiwa akan sallan tarawih da qiyamul layl, amma idan ka bincike shi a farin layl zaka ga asuba bai da shi a jami'i ba, azhar bai da shi a jami'i ba, al-asr bai da shi a jami'i ba, maghriba bai da shi a jami'i ba, sallan isha bai da shi a jami'i ba, amma yana da kwadayi da kuma gaggawa yaje ya halatta tahajjud. Wani kuma a tahajjud sallan asuba ba za ka taba ganin shi cikin sallan asuba ne ba, a watan ramadana baya yin sallan asuba ne a cikin jama'a, menene dalili? Domin yana tsayuwar dare. In yayi tsayuwar dare, tsayuwar daren nan yana hana shi yaje yayi be yaje yi sallan asuba a tabi. To ka sani cewa kar ka yi nafila ko da raka'a biyu cikin dare kafkaf, amma kuma a yi sallan asuba da kai cikin jami'i ya fi alkhairi a kan ka raya daren gaba ɗaya, amma kuma sallan asuba ne baka yi shi a lokaci ba, baka yi shi cikin jami'i ba. Ya kamata mu fahimci wannan abin da ake gane waliyan Allah da shi shine abu da farko suna kiyaye farillai. Da haka idan wani mutum duk jimar wajen mutum inda farilla bai da muhimmanci a wajen shi, to ka cefar da shi, ka guje shi, ba waliyan Allah ba ne. Kwatankwacin wanda muka ba da misali kwanakin baya, waɗanda suke cewa su ai sallarsu ba a Najeriya suke yi ba, lokacin sallar azhar yana nan ba, kuna ganin shi yana ganinku, kuna kallon shi yana kallonku, amma ba zai yi sallarsu ba. Akwai waɗanda za a kira sallar, ana tare da su za a kira sallar, sauran jama'a su shiga masallaci shi ya shiga gida. Ya ga aka raba kan lawo yaya zai ce ai ni a Madina ne. Kuma sallar nan ba da kuke yi yanzu wanda shi yake a Madina yayi, shi a Madina an yi sallar nan a jami'i awa biyu da suka wuce. To da shi da ba suka je suka yi jami'i a Madina kenan. Matakin farko farilla. Azumin watan Ramadana za ka ga mutum yana cin abinci da rana tsaka. Na ga tambaye shi azar maka Allah kana da ursare ko kuwa rashin lafiya ne ya hana ka azumi, sai da rai ki ai ba ku san kilimin basiri ba ne bai. Abinda kuke gani daban, abinda yake aukuwa daban, kuma da hakan mutanen da aka riga aka yi tamfarin da memory dinsu a hakan suke yadda, kuma a hakan za a tafi. Kaga idan mutum cikin watan Ramadana ba rashin lafiya ba, ba yawan shekaru da ba, domin yawan shekarun nan ba zai iya yin azumi ba, ba matafiyi ba, yana cin abinci tun farkon watan Ramadana, kuma mafiyansa suna gari, amma ko suna cewa ai waliyin Allah ne, ai sai ba ka fahimtar sha'anin waliyin Allah. Wallahi wannan ba waliyin Allah ba ne, waliyin shaitan ne, makaryaci. Irin wannan ya kamata da inda ake amfani da shari'ar musulunci ne, masallacin juma'a mafi girma a gari, a nan ya kamata a zane shi mai jama'a. Da haka matakin farko farilla, kiyaye farilla. Allah tabaraka wa ta'ala cikin wannan hadisin yake bawana ba zai fushi ba, yana neman kusanci zuwa ga Allah. Hatta uhibbahu, hatta ya kai cewa Allah yana son bawa. Imamu Muqayyim yace ba abun mamaki bane, ba abun mamaki bane bawa ya so Allah. Kai kana da zaɓi ne, ba abun mamaki bane a matsayinka na bawa ya zanto kana son Allah. Yace amma abun mamaki shi ne bawa ya iya samun kusancin da Allah na son sa. Allah tabaraka wa ta'ala yake idan na so bawa كنت سمعه التي يسمع بها تلزم أبنجنسا والتتشيكيكي تلزم جننسا والتتشيكيكي تلزم حننسا wadda da shi yake taba abu ko ko ya dauka ko ya kama zan zama kafafuwarsa wadda da su yake tafiya Allah suka ce mai mana wannan idan bawa yazo ya samu darajar cewa Allah yana son sa malama su da ce Allah zai kiyaye jin sa a lokacin da Allah yake son ka Allah ya zabi ka ka zanto daga cikin wadanda Allah yake so Allah tabaraka wa ta'ala zai hana ka zai hana ka zai hana kunnuwan ka sauraron abubuwan da ya haramta dan yana son ka zai hana idanuwan ka kallon abubuwan da ya haramta domin yana son ka zai hana hannuwan ka taba abubuwan da shi Allah ya haramta domin yana son ka zai hana kafafuwan ka tafiya wajajen da Allah ya haramta domin yana son ka Allah tabaraka wa ta'ala cikin wannan hadisin sai ya ce ولئن سألني لأعطينه الله يا ربي يجي إذا ودنباوا وديكي أي فلله ييو إتنافس بي هر يزو يزا بدرجة الله يجي فلسا يجي إذا نتو ودنباوا نزم أبن جنسا نزم جننسا نزم تابن هننسا نزم ما يكبابوا سا الله زي كاري جبو من سناتا تكفاء واتشنسا بان الله Allah yake na rantsi idan wannan waliyin ya tambaye ni wani abu ya roke ni yake na rantsi sai na bashi yake na rantsi idan ya nemi tsari na Allah ya rantsi yake sai na tsare shi waliyin Allah a mafi yawan lokuta ba mutanen da mu muke cewa waliyai bane waliyan Allah a mafi yawan lokuta su ne waɗannan mutanen wala Allah kuna sallah da su a masallacin ku ba shi bane liman ba bai rubu cewa liman ba zai zama waliyi ba kun ji zama wai na mutanen da muke kyauta da tsatsan cewa wani waliyi ne wani waliyi ne mafi yawan lokuta mutanen da baka taba tsammanin suna da wannan kusancin suna da wannan falalan a wajen Allah ba su ne waliyin Allah waliyin Allah zai iya yi waki ne wannan mutumin da sanarsa sallanguru yake mutane ma in yi masa sallama da kyar suke mayarwa domin suna ganin shi ba komai ba ne amma kuma matsayin shi a wajen Allah Allah kaɗai sani duk yiwuwa su ne shi ne waliyin Allah mun ba da labarin wannan bawan Allah da muka ce an yi zamanin da babu ruwan sama manya-manyan malaman gari aka ce bayan gari aka ce aka yi salatu istisqa aka je an roƙi Allah ruwa an koma gida ruwa bai sauko ba wani bawa bakin mutum shi ya shiga masallaci yayi abin da ake cewa alqasamu billah alqasamu ala Allah wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa akwai daga cikin bayin Allah law aqsamu ala Allah la abarrah idan suka yi rantsuwa ga Allah ba za su yi kafara ba dan abin nan da suke yi rantsuwa ga Allah da shi Allah zai tabbatar da abuwan aukuwan abin dan haka babu kafara a kai shi ne ya daga hannu sai dai lokacin da ya daga hannu wani ya shigo masallacin da bayan sa yace abin da ya faɗa wa Allah yace ya Allah ina rantsuwa a gare ka ka saukar da ruwa yace ni da ke hade da ya zuwa gare ka sauki hannun sa ke da ruwa a fara ruwa ka ga gire gire wannan lokacin da za ka tafi salatul istisqa sai yayi wa ma ba ka tafi da su ba sai ku zai yi wani bawa ne wanda za ta ne sai ta kula da wani tanka ya ce za mu je salatu da sai ba alhali shi ne da yana cikin mutanen da Allah ya saukar da ruwa a tace zai yi wa waliyin Allah shi ne wannan bawan Allah wanda a anguwa kowa bai kuji shi kowa ba komai ba yana da sakamakon bai cin haram sai cin haram Allah ya takaita samunsa ya yi haƙuri duk da talauci da rashin wadata Allah ya jarabce shi da rashin lafiyar iyali ba za ka taɓa ji yana yawo yana tattawa ba a hakan nan za ka gani yana hulɗa ya je ya dawo wani idan ka je ka ga halin da yake ciki sa'annan ka kalli yanayinsa za ka sha mamakin yaya ma yake rayuwa tukuna amma kuma yana da nauyi a mizanin Allah don haka kowanne daga cikinmu zai iya zama waliyin Allah yaya ake yi a zama waliyin Allah ka yi imani ka yi aiki irin na muminai ka ji tsoron Allah kaga idan ka haɗa waɗannan abubuwa za ka nemi ka baiwa Allah haƙƙinsa za ka nemi ka baiwa mutane haƙƙinsu ba za ka ɗau haƙƙin kowa daga cikin bayin Allah ba idan imaninka ya kyautatu halayenka za su kyautatu mu'amalarka da mutane zai zama mai kyau mutane ba za su dinga ba za su kasance daga cikin mutanen da ake gushewa ba domin rashin kyawun halayensa maganganun bakinsa ba su da kyau mu'amalarsa ba su da kyau alladhina amanu wa kanu yattaqun la khawfun alayhim abin da za a biya fuskantar nan idan mutum ya tafi makabarta da yake cewa idan mutum ya ziyarci makabarta wani zuci da yake yi assalamu alaikum dara qaumin mu'minin aha wa inna insha Allah bikum lahiqun wannan ba karaman hikima ke cikin wannan addu'a da manzon Allah ya karanta da mu ba duk lokacin da ka zo wucewa kusa da makabarta ko kuwa a'a ka nufi makabartar ne da ziyara ya ce zuruha fa zuruha fa innaha tudhakkirukum al-maut yadda makabarta yanzu nan tsakanin nan da waga shi da baya banda janaza wane ne ya ziyarci makabarta a ziyartar makabarta kawai kana zaune ki barin tafi makabarta ba janaza za a yi ba a'a kai ne za ka buga mashin ko ka tayar da mota ka tafi makabarta abin da ya kai ka ka je ka ce masu assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun kuma ka kalli bayan Allah yadda aka shimfiɗa su kai tunanin ranar da kai ma za a mene ne za a kawo ka manzo Allah ya ce ku ziyarci makabarta domin zai dinga tunatar da ku me mutuwa idan ka ziyarci makabarta sai ka yi wa mutanen mazauna gidan gida kenan dara qaumin mu'minin ya ku mutane mu'minai ma'abuta wannan gidan sallama a gare ku bayan ka masu sallama sai ka ce wa inna insha Allah bikum lahiqun muma da yardan Allah muna nan tafi abin da kake fage kenan ba lokacin da kake kada ka fara to kana nan tafi din nan abin da za ka je ka samu a cikin kabari abun ban tsoro domin idan aka binne mutum shi yasa Abubakar ke cewa da idan mutum ya mutu da shi kenan yaji aida al'abarin da zai amma lokacin da ka mutu nan lokacin aka fara second chapter kenan wannan chapter na farko kenan da muke yi akan kasa muna kaiwa da kawowa muna numfashi muna sallah muna azumi lokacin da mutum ya mutu zai shiga chapter 2 idan aka binne ka cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana gama binne ka ba za a maido da ran a cikin ka zaka dawo rai za a maido da ran a cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zaka dinga jin tafin kafafuwan mutanen da suka zo kace ka ba daman ka ce malam wani gani nan na tashi ku zo ku dawo ba daman ranan zaka shaida mala'iku zaka shaida halittar da ake cewa mala'ika manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama annabin Allah ba lokacin da Allah ya zabe shi zai saukar mai da wahayi sai ga mala'ika kuduwa yayi ya shiga gida yana matsatsara yana cewa a rufe shi zan miruri ya ga mala'ikan Jibril ya daga ido ya kalli sama ya ga baya ganin sararin samaniya abin da yake gani shi ne fuskucin mala'ikan Jibril ya rufe sama ya firgita ya ji tsoro ya gudu ya koma gida to tsoron tun lokacin da aka zo zare rai yake faruwa amma banda muminai za ga mumini an ɗauki ransa yana murmushi an ɗauki ransa yana wasiya cewa wani ka kiyaye sallah wani ɗana kar ka manta da cewa yin gaskiya cikin al'amura shi ne mafi alkhairi kar ka yi ƙarya kar ka sanya ƙarya cikin rayuwarka kar ka shiga haƙƙin mutane wani haka lokacin mutuwarsa ya gabato kenan wani za ka ji ya ce fata jin Sheikh Jafar rahimahullahu ta'ala shahidul minbar wadda shi fada wa iyalinsa ya ce kuɗi kaza wani idan ya zo gobe a bashi duk da cewa yana da alkawari da wannan wani ne ba ce sako kaza na wani ne kamar yadda ka san yana yin menene ban kwana ya san kamar an sanar da shi cewa a lokacin da za a zo neman wannan sakon babu menene babu shi hankalinsa a kwance yake ba cikin Allah yana amintar da su daga jin tsoron abin da za su yi su kanta bayan mutuwa shi ne Allah ke nufi cikin fadinsa innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu su idan za a dauki rayu da su wata tawaga na mala'iku ake yi zo ka danga kwantar masu da hankali cewa kar ku ido wala tahzan kuma kar ku shiga wani hali kar ku yi bakin ciki maluma suka ce bakin ciki game da me fima yastaqbilunahu min al makhawif wal ahwal ala ma aslafu akan iyali mutum ana san a dauki ransa yana da kananan yara da basu ma riga sun girma ba balle su san iya bambanta tsakanin dama da hagu yana jin tausayi idan na mutu yanzu wayannan mutanen wani hali za su shiga wayannan kananan yaran wani hali za su shiga musamman a wannan zamanin da babu mutane ba su damu da marayu ba wannan zamanin da mutum yana waɗewa idan ya waɗe ya mutu kannansa ƴan uwansa su ne za su je su kwaso dukiyarsa daga hannun marayu ƴan uwansa da dire ba a ba ma mutane irin na nesa din nan ba ke dama wayannan ai ba ruwansu ba ne sun zo su zalunci yaran mutane a ƴan uwansa wanda yana faruwa ƴan uwansa da jini su ne za su zo su kwaci dukiyar marayu su ne ya kamata su ne mutanen farko da za su karewa wannan baiwar Allah da mijinta ya mutu dinnan da kuma ƙaranta su kare musu dukiyar a su ne mutanen farko da za su kwace dukiyar wasu lokutan ma su yi sanadiyar matan su tsayar da gidan su fitar da matan daga gidan kuma su fita sha'aninta da yara wannan yana faruwa a wannan zamanin da muke kaga dole mutum idan ya yi tunanin mutuwa ya kalli 'ya'yansa da iyalinsa dole ya shiga wani hali na menene na bakin ciki amma wa'annan tawaga ake yi na mala'iku za su ce kar ku ji tsoron abin da za ku je ku fuskanta bayan mutuwa in aka shigar da ku kabari sa'annan kar ku yi bakin ciki game da baya Allah yana bai wa bayansu kariya sai ka ga Allah ya kare bayansu sai ka ga marayu Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko mutumin da ba su da alaka da shi shi zai tsaya ya kiyaye dukiyar cikin kisan Khidir da Nabiyullahi Musa dukkan mun san labarin wayannan marayu wadda Khidir yake wa kana abuhuma salihan shi yasa idan ka zanto nagari nagartarka yana shafan iyalinka kaga shi yanzu bai da rai ba kuma ya bar dukiya ya koyi a cikin ginin da aka koyi dukiya ginin na neman rushewa ga wani bako nan ya zo rushewa wanda Allah ya sanar da shi cewa idan ginin nan ya rushe mutane za su iya gano dukiyar marayun nan da aka koyi a cikin ginin nan na aka ka gyara ginin nan da ya gyara ginin a kan Musa ya ce me yasa ba za ka karbi kuɗin aiki ba ai ya kamata wannan aikin da ka sa kanka ni ma ka saka ni dawa makarantar da zai shigo ya ce wannan makarantar din da za ka shigo ka'idan makarantar nan duk abin da mutum ya gani baya tambaya sai an mai bayani amma da Musa ya kasa yin hakuri kaga nagartarsa shi yasa Allah ya baiwa dukiyar 'ya'yansa kariya dan haka tawakkal malaikun nan za su kwantar wa mutanen nan da hankali cewa wani hali da baki Allah zai kula da bayan zai kula da 'ya'yanku zai kula da iyalanku ba za su wulakanta ba tun kafin a zare ransu aka ba su wannan aminci su ne masu imani da kuma takawa masu imani da takawa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce lahumul bushra Allah tabaraka wa ta'ala ya ce suna da bushara fil hayatid dunya malama sun yi bayani da yawa kan menene yake bushara wayannan waliyan Allah suna da bushara tun a duniya suke samun bushara aka ce Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya kawo asar masu yawa wadanda suke nuna cewa abinda ake nufi da bushara anan shine ar-ru'yat salihah shine mafarki ne kyau mafarki ne kyau shine bishara da Allah tabaraka wata'ala yake wa waliyansa a duniya al-Imam Sa'di yake as-sana'ul hasan shine wato yabo mai kyau daga bakun kunnan mutane za ga mutane ba wai mijin suka yi ba ba tara su aka yi aka ba su na goro ba cewa duk inda kuka tafi cewa ne kuka tafi kirki kamar yadda ɗan siyasa suke yi misali yanzu idan wani ɗan siyasa wanda ba taɓa jin labarin shi ba ya fara manna fosta yana neman a zabe shi a wani matsayi in ya je wani anguwa ya tara mutane ya masa kyautatawa ya ce ina neman goyon bayan ku wa'annan mutanen idan suka fike daga wajen me za su faɗi game da wannan mutumin da ya ba su kuɗi za su faɗi alkhairi ko za su faɗi alkhairi to wannan ba haka ba ne Allah tabaraka wa ta'ala zai sanya yabo mai kyau akan harshen bayan Allah game da waliyinsa. Ba kuɗi ya basu ba, zai iya yiwuwa ma ba sanin su ya yi na kudda kudu ba, amma za ta dinga faɗin abubuwa na yabo, abubuwa masu kyau game da shi. A cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace, aka ce abinda ake nufi da bushra a nan shine mutanen da idan aka gan su ana tunawa da Allah. Mutumin da idan ka gan shi kana ganinsa, abinda za ka fara tunawa shine wa, za ka tuna da Allah. Wal mawaddatu fi qulubi almu'minin, daga cikin bushra, bushara ta duniya ga waliyan Allah waɗanda ba su jin tsoron abin da za su yi su fuskanta bayan mutuwa, kuma ba su baƙin cikin bayan da suka bari, shi ne al-mawaddatu fi qulubil mu'minin. Allah tabaraka wa ta'ala zai jefa wa mu'minai san waliyansa. Mu'minai za su so shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin wani hadisi yake, inna Allah idza ahabba 'abdan nada Jibril, yace shi Allah idan ya so wani bawa sai ya kira Jibril, sai faɗa wa Jibril yace, ya kai Jibril ina son wani dan wani, sai faɗa wa Jibril cewa shi yana son wani, sai ubarci Jibril sai ce fa ahibbahu, kai ma ka rere ne ka so shi. Sannan a umarci Jibril ya sanar da mala'iku gabaki ɗaya cewa Allah yana son wani dan wani, ku ma ku merene ku so shi. Sai mala'iku, Allah na son sa, mala'iku a sama gabaki ɗaya suna merene suna son sa. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake, wa yaj'alu lakum qabulan fil ardh, kuma za a sanya mai karbuwa a bayan gaba. Sai kawai sai in aka ce wai wani dan bai sa yake so son sa, sai wani da shi ke dan gudu ba ka san ba a ce wani ya yi kaza, sai ka ce wallahi duk wanda ya sake faɗi sai na yi zan yi dambe a wajen nan, wa duk wanda ya sake kare faɗi ya gane kuɗi yake ba ka yi ciyarwa ciyar da kai yake yi ne, a'a ba kuɗi yake ba ka ba, ba ciyar da kai yake yi ba, zai iya yiwuwa ma idan aka je wajen wani nan aka ce Ahmadu na anguwa kaza ba, ana wani yana son da ya batanci a kanka, sai ya tube ya ce wallahi in ya yi wallahi zai gane kuskurenka. Shi ban gane ba kuke da shi bai ma san ka ba, in aka kira sunanka a wajen ka, amma kuma ba ka son wani abu na batanci ya taba shi domin kana mene ne, kana kaunansa kana kansa. Ina ka tambaye ka dalili, kai ma baka sani ba, kawai dai kana son shi domin Allah. Hakan nan Allah yake wa waliyan Allah. والمودة في قلوب المؤمنين زي سيا تكين دا سكة تنجل ذاك دا مؤمني سنا مينيني سنا سنس سعنا ينا لكي بشارة الدنيا ما يراه العبد من نطق الله به وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق أبدا بابا زي بنت الشيء داوا ين يد الله يجي يسري مي rahmarsa da tausayinsa, sai ya tsare mai mafi kyawun ayyuka. Sai ka ga aikin da yake wa mutane wahala ne, shi Allah ya mai da aikin yana yi cikin sauƙi. Sa'an nan yana daga ciki datarwa zuwa ga kyawawan halayya. Allah ya datar da bawa zuwa ga kyawawan halayya cikin mu'amalarsa, cikin maganganunsa, mu'amalarsa da iyalinsa, da makwabtansa, abokanan aikinsa a ofis, makwabtansa a kasuwa, za ka ga Allah ya datar da shi zuwa ga aikata wato yin kyawawan halayya. Domin kyawawan halayya ba karamin ni'ima ba ce. Shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin wani hadisi yake, innal abda la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sa'im al-qadim. Kyawawan halayya mutum zai iya ɗaga shi darajar mutumin da ma'aboci tsayuwar dare ne ma'abuci arziki ne da rana. Wannan mutumin kyawawan halayya yake da shi, shi ba ma'abuci tsayuwar dare bane, ba ma'abuci yin azumin nafila bane, amma Allah zai daga darajarsa irin yadda yake daga darajar mutanen da suke tsayuwa cikin dare suna munajati da shi. Mutanen da suke hana kansu ci da sha da kusantar iyali tun ketowar alfijir har zuwa faduwar rana suna azumin nafila, Allah zai daga darajar wannan mutumin kamar darajar wannan mutumin. Don me? Don kyawawan halayensa. Kaga duk mutumin da Allah ya dangata shi zuwa ga kyawawan halayya, lallai Allah ya mai ni'ima mai girma. Hakan nan duk mutumin da Allah ya jarabce shi irin to halayensa, Allahu musta'an, irin su ne za su tashi ranar tashi alƙiyama mufli, bai da kanewa, bai da iffa, ba abin da ba zai iya furtawa ba, ba abin da ba zai iya faɗi ba, da abin da ya tabbata da abin da bai tabbata ba, da kalmomi na alfahsha duk yana iya faɗi. Don haka zai yana sadaka da sallolinsa, azuminsa, zakkansa, haka yake sadaka da su. Ya cutar da wancan, ya cutar da wancan, ya cutar da makwabta, ya cutar da iyalinsa, ya cutar da yaransa, ya zalunci mutane. Zai zanto haƙƙin mutane sun hau kansa da yawa. Babu mutumin da zai kashe hasara ranar tashin alƙiyama, domin ranar nan Allah zai bai wa mutane haƙƙinsu ne da ladansa. Da ladansa za a bai wa mutane haƙƙin. Da kuma karkatar da shi a masawi'il akhlaq, wannan na daga cikin bushra da Allah yake wa waliyansa. Zai zanto sun koma zuwa ga Allah, abin da ke tsakaninsu da Allah kyautatawa, abin da ke tsakaninsu da bayin Allah ma menene? Kyautatawa. Sai zanto sun kubuta daga azabar Allah cikin sauƙi. Yake lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhira. Suka ce wa'annan su ne bushara ta duniya, bushra ta lahira ba, suka ce wa bushra al akhira aljanna. Allah tabaraka wa ta'ala zai musu albishir da aljanna ranar tashin alqiyama. La tabdila li kalimatillah, wa'annan wannan alkawari ne tabbatacce wanda ba su canzawa. Allah tabaraka wa ta'ala yake ba a musanya kalmomin Allah tabaraka wa ta'ala. Zalika huwa al-fawz al-azim, wannan shine rabo mai girma. Duk mutumin da ya kasance daga cikin mutanen da aka amintar da su tun a nan duniya, tun a nan duniya aka amintar da su kafin ma a zare ransu, to wannan alama ce na cewa abin da zai fuskanta har a tashi kiyama, har a yi hisabi, har a shiga aljanna, abu ne mai sauri. Allah tabaraka wa ta'ala ya sa muna da rabo cikin wannan rabo mai girma. Wani bukara aya ɗaya, ana wala ya zunka ƙaunu.
Wala ya zunka ƙaunu, innal izzata lillahi jami'a, huwa sami'ul 'alim.
Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa wa ma'aikinsa Muhammadun sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, ya ce ولا يحزنك قولهم كر maganganunsu da suke faɗi, ai waɗanda suka karyata abin da muka aiko ka da shi cikin kafirai da mushrikai, abubuwan da suke faɗi na cutarwa, kar ka bari ya sanya maka bakin ciki. Innal izzata lillahi jami'a, lallai izza gabaki ɗaya ta Allah ce. Allah tabaraka wa ta'ala shike da izza, shike bai wa wanda ya ga dama izza, shike daukaka wanda ya ga dama. Huwa as-sami'ul 'alim, Allah tabaraka wa ta'ala mai shi ne wanda jinsa ya game kowa da komai, duk wani sauki da ka sani Allah tabaraka wa ta'ala yana shi. Al-'alim matsali ne, wanda iliminsa ya gani kowa da komai. Allah tabaraka wataala yana jin a lokacin da muke yin Hausa, yana jin a lokacin da muke yin Yarbanci, yana jin mu a lokacin da muke yin Yamaranci, yana jin mu a lokacin da muke yin rayuwar duniya gabaki daya. Yana jin mu, yana jin tsuntsaye da kalolin su gabaki daya, yana jin me suke faɗi. Hatta tururuwa Allah tabaraka wataala yana jin zancen su, kifaye a cikin ruwa, dabbobi da suke kan tudu da waɗanda suke cikin ruwa, Allah tabaraka wataala yana jin mu gabaki ɗayan mu a lokaci ɗaya. Daga bada ma misali cewa wayansu mutane ne su uku ka ba su assignment, ka ce wani ka je waje kaza, ka je kaman aiki kaza, kai ka je waje kaza kaman aiki kaza, ka je waje kaza kaman aiki kaza. Su uku suka je suka yi wannan aikin sai suka dawo. Kana jin Hausa, za su ba ka rahoto da Hausa, da Hausa ba. Dukkan su uku din za su ba ka rahoto da Hausa. Wannan zai ba ka rahoton aikin da ya yi Abuja, wannan zai ba ka rahoton aikin da ya yi a Hanga, wannan zai ba ka rahoton aikin da ya yi a Lafiya. Su uku din su ba ka rahoto da Hausa amma a lokaci daya. Wannan na faɗi, wannan na faɗi, wannan na faɗi a lokaci daya. Za ka fahimci me suke cewa? Da Hausa ba. Kaga suna son su mai da kai mahaukaci kenan, ko? Idan ba haka ba, ai sai sauran su saurarawa mutum ɗaya sai ya gama, sa'an nan a yi me, sa'an nan ɗayan ya yi, sa'an nan ɗayan ya yi. Yare ɗaya ke nan fa, kai ba za ka iya sauraron mutane uku a lokaci ɗaya da suke yare kala ɗaya ba. To kaga zancen ma a kwatanta irin jinka da jin Allah subhanahu wa ta'ala bai menene ba, bai taso ba. Don haka Allah tabaraka wa ta'ala yana siffantuwa ne da waɗannan dabbobin a yadda siffar nan ta dace da shi cikin girman zatinsa. Walillahi matsalul a'la, wannan misalin da muka kawo domin kawai mu kusanto da fahimta ne. Amma ka ga Allah lokacin da kake addu'a, ka duba cikin azumi misali lokacin cikin dare ko tarawih ko cikin sujjada, wannan na Hausa, wannan na Yarbanci, wannan na Yamaranci, wa'incan suna yarurrukan da baka ma taɓa jin su ba a duniya. Wa'insu ba idan suna yare, kai ka ce tsuntsaye aka tara a waje suna fito, kuma yare suke, kuma ana ganewa, kuma ana ganewa. To a lokacin da suke kowa ke yarensa din nan, ka je Ka'aba misali. Idan ka tafi Ka'aba, ka tafi Saudiya, a nan za ka ga halittun da baka taɓa shaida ba a duniya ba. Kala-kalan mutane daban-daban, wani idan yake daga wata ƙasa take, inda baka sunan ƙasar ma, kai da ma maimai da sunan ƙasar ma aiki ne. Balle ka fara tunanin zai yi yare ka gane. To kowa ya zo ɗakin Allah, kowa yana kiran Allah da irin harshen da ya sani a lokaci ɗaya, kuma sauraron wannan bai hana sauraron wancan. Ba mutane kaɗai ba, har da dabbobi. Ka zo ka bar mutane da dabbobi, ka zo ka shiga jinsin aljan. Su jinnu su ma suna da waɗannan ƙabilu masu yawa, kuma sun fi mutane yawa. Kuma Allah na jin su gabaki ɗaya a lokaci ɗaya. Jin wancan bai hana ya ji wancan. Al-Alim, domin haka shi Allah tabaraka wa ta'ala abubuwan da kafirai masu ƙaryata saƙon Allah zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suke faɗi, ma'anar as-sami'ul 'alim shine cewa abubuwan da suke faɗi kar ya sanya maka baki. Ai Allah as-sami'u ne, Allah ai yana ji, Allah ya san da abin da suka faɗa, Allah yana jin abin da suke faɗi. Al-'alim masani ne wanda iliminsa ya gane komai, babu abin da yake buya daga ilimin Allah tabaraka wa ta'ala, babu abin da Allah tabaraka wa ta'ala bai sani ba. Domin haka idan ka ji an cewa mutum yana da ilimi, kawai an ƙaro kalman ne aka siffanta shi da shi. Domin abin da Allah ya bamu daga cikin ilimi ba komai ba ne, face kaɗan, face kaɗan, abu kaɗan ne Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu na ilimi, wanda daga ciki kowa ke ke dan samun abinda Allah ya kaddare zai samu na ilimi daga cikin kadan nan duniya da baki daya ake rabawa za mu dafa ya nan bi idin Allah ta'ala wallahu ta'ala zahiri shine tunda mai tambayan bai fayyace wani irin banki bane idan bankin da ake mu'amala da wato tijara irin wanda musulunci ya yadda da su shi babu ne mutum zai iya siyan hannun jari a nan amma wayannan bankunan da in ka je ka siya hannun jari kudinka shi za a ara wa mutane sa'annan a karɓo mene a karɓo kuɗin ruwa civilis ɗinka ribar da kake samu daga wannan kuɗin riba ne da aka samo shi daga ina ta hanyar sana'ar ba da aron kuɗi kuma a biya da mene ne a biya da ruwa kuma kaga wannan haramun kuɗin ruwa haramun ne ga musulmi bai halalta ala ayyi halin yi mu'amala da kuɗin ruwa a matsayin mai bayarwa ko ko a matsayin mai menene mai karba bai halalta kuma shari'ar musulunci ta tsananta hukunci akan abin da ya shafi riba domin haka abin da za ku yi a wannan halin shi ne ku nemi nawa ne ra'sul mal nawa ne capital ɗinsa da ya siye mana jarin da aka siyo shiyar sun da shi an fahimta jarin da aka siyo shiyar sun da shi shi ne abin da ya halalta a gare su ribar da ya samu sun da daga riba aka samo wannan ribar bai halalta a gare ku ba to ya za ku yi da ribar maluma suka ce kar ku bar wa banki ku karɓo ku yi amfani da shi wajen aikin hanya kwasan datti a angwanni da makamancinsu kar ku siyi abinci ku ciyar da mutane ba aka ce kar ku ma ciyar da mutane da kuɗin domin idan ka ciyar da mutum da kuɗin ka ciyar da shi ne ka ciyar da shi datti amma za ka iya ɗaukan ma'aikata su gyara hanya su kwashi datti da makamancin haka kuma ka biya su a wannan halin kuma waɗanda aka biya su an biya su kuɗin menene kudin aikin su an biya su kudin aikin su ne su halar suka karba an fahimci wannan kuma aka ce ba za ku sanya ran cewa Allah zai ba ku lada ba domin inna Allah tayyib la yaqbal illa tayyiba wallahu ta'ala a'lam wannan ai kowa ya san hukunci wani ne ya samar wa matarsa aiki tana karɓan albashi amma kuma ba ta tafiya aiki wannan ai annoba ne wadda ya yadu a ko'ina mutane suna ganin wannan aiki za ka ga kowa da sunan shi a payroll din local government kuma kuna sauraron wai a gyara muku hanya a yi kaza a dinga fatan datti a kan lokaci amma kuma matanka da 'ya'yanka dukkan suna payroll din local government ana biyan su albashi to duk wanda ke karɓan irin wannan albashin ya sani idan bai sani ba ya sani tun daga yanzu cewa abin da yake ji sunan shi haramun kai misali idan aikin naka ne za ka iya ɗaukar mutum aiki kai ne yanzu ka buɗe ma'aikata sai ka gayyato mutane su zo su yi tafi sai ka ce kai na ɗauke ku aiki mutane hudu suka ce to mun karɓa dan biya ku albashi 30 a wata sai suka koma gidajen su suka zauna kai da yake kai ne sarkin mahu kaza sai ka dinga tura masa albashi ko amma da yake ana ganin kudin gwamnati ai gara ba sa ci duk da cewa kudin da yafi hatari mutum ya ci shine kudin wa kudin gwamnati ba na mutum da ya bane kudin jama'a ne ba ka jin tsoron wayan abubuwan da muke bari ranar zaki alkiyama idan ka ci kudin cheki local government ranar zaki alkiyama dukkan mu muna da hakki a kanka lada nawa kake da shi da zaka biya ba kuma dukkan ina abubuwan har yanzu mun dafa kai da cewa ba su mai da mutane ba za su saka wadata ba ba za su saka zama mai kudi ba kawai ya ka tara wa kanka laifin mutane kuma duk wani gangan jiki da da ya jino da haramun ba ranar zaki alkiyama da wuta za a san kake gangan jikin kuma sun da kai ta hanyar haram ranar zaki alkiyama sai an shiga jahannama an rage saifin kuma sun da wutan jahannama amma ana wani zamanin da zuwa lahira bai damu mutane ba a yi kuɗi kawai a laji kuɗi kawai da haka wannan haramun ne ya za ka je ka shigar da iyalinka cikin wannan bala'i matarka ka je ka shigar da ita cikin wannan bala'i ana biyanta amma kuma ba ta zuwa aiki tunda aikin kake son ta yi kuma an samar mata aiki sai ta rene ne kiran da kafiya wajen aiki. Alaikum salam. Ba su da. Amma an ci gaba da kai shi kudin aiki. Abin da ya kamata irin wannan situation din imma ya dinga tafiya a babu shedul babu shedul amma na zo na yi umurin din kaina a kan yin abinda domin shi kuka bene ne kuka ɗauke ne daga karfe 8 zuwa karfe 4 ya koma gida idan mutum ne wanda yake da ladiri kuma bai san cin harama in yayi hakan na wata shida da kanki zai yi ne ne in sandar da zigire shi suna son su mai da kai wato su mai da kai kogo wato kai ba ba dan adam bane kenan ba suna son su mai da kai ba ka da amfani sai ka je kai dai ne kai yi sai ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk mutumin da ya bar wani abu domin Allah Allah zai mai gurbin wannan abu da abin da yake shira kai ai zaddan lahirar da ake a cikin ba ba za ka iya yi ba ka yi rizayi in sarari ɗin bai daina zuwa ba ka je ka yi roki bayan da kake yi ba kudin nan ba suna zuwa a kan gida har yanzu ni kuma na daina aiki a wajen nan tuhun ne wai tuhun ba ka san kudi ne wai tuhun ba ka san kudi ai babu mutumin da zai san kudi ai babu mutumin da zai san kudi amma kuma domin ranar zafi alkiyama za ta yi bayanin yaya ta samu kuɗin nan rayuwar duniyar nan shekara nawa ake yi a ciki a koma zuwa ga Allah mutane masu irin shekarun ka Allah ya ɗauke su sun koma mutanen da ba su kai shekarun ka ba Allah ya ɗauke su sun koma domin ka san cewa kai ma kan baka san lokacin da za ka koma ba kuma baka fi karfin ka koma yanzu ko har jima ba babu lokacin koma ba ba a faɗa maka cewa ga ranar da za ka koma ba sa'annan wannan sabon Allah ba irin wanda za ka je ka ce astaghfirullah 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 ba ne ba na tsakanin ka da Allah kaɗai ba ne akwai haƙƙin bayan Allah da ke sabo ne mai kaifi biyu ga haƙƙin Allah Allah zai yabe haƙƙin bayin Allah baya za ka yi shi yasa karka tsara wa kanka nauyi ka je kiyama da wannan nauyin nawa ne kudin ka ce ni musulmi ne wannan aikin nan an ba ka aiki an posta ɗinka zuwa ga wani waje da ba za ka iya tafiya ba misali sai ka ce ba zan iya ba sai ka yi misali Siyan kuɗi. Wannan abin da ake dubawa shi ne wahalar da shi ma ya yi wajen samun kuɗin. An fahimci wannan? Wahalar da ya yi wajen samun kuɗin. Shi asali, hukuncin asali shi ne shin. Ya halarta ka je kai withdrawal a POS kuma shin ya halarta mun yi bayani sosai tsoro da sun dauka zan ce ya halarta ba mun yi bayani shekarun baya cewa halal ne ka bude sana'ar POS halal ne kai ka je ka cire kuɗi wajen ne wajen ne POS ka ce ina son 5,000 ne za ka bani za ka bani naira 100 a'a za ka ban 200 a'a za ka ban 300 muka ce wannan ba laifi bane an fahimci wannan amma wannan yanayi da aka shiga wanda yasa abubuwa suka hauhawa ya zama ganin kudin ma aiki ne so sai ya zanto misali kwanan alayi yayi kafin ya samu ya ciro 20,000 sai dai buɗe shagonsa na POS da 20,000 sai ka zo kace ina son 5,000 sai ce yanzu fa 5,000 ba naira 50 ba ne kamar na da ko naira 100 kamar na da yanzu 5,000 fa za ka biya ni naira 100 kace a ya za a yi haka sai ce wallahi kwana ne a layi kafin su samu ATM din ma naira 10,000 ake bayarwa sai da na yi transfer account ta wani kari na sake ɗauko ATM na sake cire 10,000 ka ga yawa hana kafin ya ne kafin ya samu kuɗin sai ya caje ka fiye da yadda ake cajin ka a da wannan ba laifi ba ne an fahimci wannan wannan ba laifi ba ne muddin ba a wuce kuna da iri cikin yin gari ne ba cikin yin haka ba wallahu ta'ala a'lam na za mu dasa aya nan ina ganin na Suna da? Private company ne. Kuma understanding ɗinku da su kenan. Ai wannan babu matsala. Ko da mutum ya ɗauke ka aiki zai dinga biyan ka so wata 12. Amma za ka dinga yin aikin wata ɗaya ne. An fahimci wannan za ka dinga yin aikin wata ɗaya ne idan fahimtar juna ne aka yi akan haka an fahimci wannan babu laifi akwai abubuwa da ake yi kamar na rijina ne misali wanda za ka dinga biya na a kowane wata amma ni ko zuwa wajen aikin gama ba zan yi ba sai daga kira ne a waya ka ce matsala kaza ta taso ya za a yi zan ce ku turo min takardar zan ce ina ganin ku yi kaza ku yi kaza ga takardar za a yi wannan karku sa hannu ku ce ba ku yadda ba wancan ku yi sayanin ku ce ku yadda an fahimci wannan amma aikin gwamnati wadda ba wai shi ake yi ba misali akwai masu shi wadda ba za ka ce mai ba bai tafi aiki ba ne a'a ya tafi aiki in ya tafi aiki maybe cikin dare ne za a bani off na kwana kaza in yayi aiki na lokaci kaza ƙarin aiki kenan ya bambanta da wannan tambayar da aka yi da cewa ita fa da za ka yanka ta ba da ma san mene ne ake yi a wajen ba ita kawai alakar ta da aikin shi ne ana ba da ne to wannan tsakanin ku da Allah kuna shakkan cewa haramun take ne akwai mai shakkan cewa haramun ne wani akwai wanda ba su san ofis din ba akwai wanda na sani shi ne shugaban ma'aikata ya tafi wani gari da ya tafi wani gari sai mutumin da ya je gidansa yake cewa wacce zo ki gaishe da abin nan ogan ma'aikatarku a ban gane ba sai wata yarinya ta zo ta zo bata ma wayi wane ne ogan ma'aikatar ba ki a ba ki gani ba ai gashi nan shi ne grand kali ai suka gaisa shi kuma mutum ya ga cewa a ai wannan tip gaskiya ne ta fi na bata ma sanni ba ban san ta ba amma muna sunan ta na kan firin da kuma na gaisa albashi ma'aikatar na wani gari ita tana zaune a wani gari daban yana dawowa office yace a nemo mun file da mai suna kaza yace ai tracking da sunan ta an gode da shi wannan shine adalci wannan abubuwan ana yin su da dawa za ka yi da sunan ta ko sunan ta da wani din yawanci local government suna abin da daga cikin banda cewa state governors suna zalintar su ba su sakin kudin da ya kamata a baiwa local government daga cikin abubuwan da ke tusar da su ya zanto local government suna nan ne zaune aikin su kawai biyan albashi za ka je ka duba payroll din local government za ka ga ma'aikatar su sun kai dubu kaza amma in ka shiga local government din ma'aikatan da suke aiki ba su kai 50 ba a bangar da aka tafi biyan albashi za a biya ɗaruruwan ma'aikata in ka zo ka fito wai da ma'aikatan yaya wannan hajiya wacce matar wani ne wannan wacce ce to da za a yi wani chairman ci a ai wannan abin ai bai dace ba duk wannan na sauke za ka ga an fi gari ana zagin sa ai azzalimi ai kaza kuma zalunci ya zo hanawa shi yasa inna Allah la yughayyiru ما بقول حتى يغير ما بأنفسه إذا يروى أن الأب هو الدا سكي تاردم نزال في درشن كتيا درشن كتيا ويقو كريم برد تاردم نقول أن الأبوة والله ثم بالله رنسوا الله أربارا والله إذا مكي بيضا مسيح يجير وإن الأبوة كربان ألواء شبا تبيع أيشي لا دواني ينا أيشي لأسكي ينا shi civil servant ne a Taraba amma yana yin wani private aiki a Abuja yana karɓar albashin gwamnati a Taraba misali amma kuma ma'aikaci ne na wani kamfani a Abuja me yasa mutum yake wannan tsoron me garauci to wace har zuwa to da haramun kake son kai arziki dai da haramun kake son Allah ya kawo maka da garauci idan wa'azi ya zo a gare ka ka canza domin Allah wallahi tallahi kuma billahi Allah zai kawo maka mafita kuma zai sanya maka albarka cikin abin da kake samu koda kana ganin wannan abin kadan ne kuma hankalinka a kwance kai ma kullun Allah kar a ce wata ran ana son a zo a yi verification Allah kar kai ma ba ka da kwanciyar hankali ai kana karɓar irin wannan kudin ko hankalinka ba a kwance shi ba kullum idan wani wanda shi yana can in ka ga wayansu hankalinka a tashe kaddai an zo ofis ana neman ma'aikata ba kan zuwa kar ka yadda a ce maka ai wannan an maka albarma an ce ba kake ne wallahi duk mutumin da ya baka irin wannan yake kana aiki a Abuja ga state government ma kai ma sunan ka civil servant ne kuma ta san a Najeriya ba mu da data bank ai za ka iya zama ma'aikaci a Nasarawa state, ma'aikaci a Bauchi state, ma'aikaci a Borno, ma'aikaci a Abuja a lokaci daya kana karɓar albashi daga wajaje uku daban-daban a lokaci daya amma inda ake da data bank zai yi ruwa ga zanto ma'aikaci ne akan kuma ma'aikaci ne akan kuma duk ma'aikatan gwamnati kar ka taɓa yadda da sunan taimakonka mutum ya zai sanya ka a cikin irin wannan kar ka taɓa yadda wallahi ba taimakonka yake yi ba muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu daman gyarawa abubuwan da muka faɗa wannan suka dace da tsarin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Allah tabaraka wa ta'ala ya sa daman baki daya abubuwan da suka kasance kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafa daman baki daya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta mana ikhlasi cikin abubuwan da muke faɗi da abubuwan da muke aikatawa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta wa matan mu da suka riga mu komawa zuwa gare shi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala idan namu lokaci yayi ya kyautata ƙarshen mu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya biya mana bukatunmu na alkhairi da baki daya ya Allah kamar yadda ka bamu daman halartowa wannan waje ya Allah ka da kuskokin mu cikin tantance da ta'ala هذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.